بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baka godiya tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi da ya kawo mana safiya ta Asabar. Yau muna 8 ga watan Safar, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina. A yau yana da shekara 1439. A gidayen miladiya yau muna 29 ga watan 10 shekara ta 2017. Mun tattara wannan majalisi mai albarka domin karance wani littafi 28 kenan ko 28 ga watan 10. Mun tattaru domin karance wannan littafi insha Allah ta'ala, fadl ilmi salafi ala ilmi al-khalaf. Wannan littafi ne babban malamin addinin musulunci al-imam al-hafiz ibn Rajab al-Hanbali, Allah madaukakin sarki yayi masa rahama. Wannan karatu asalin sa muna karatu da waɗansu ƴan uwa waɗanda muke sa'o'in juna, muna karanta abin da zai amfane mu a rayuwa ko kuma addini. To sai muka zo gaban da ke bayani akan wato ainihin ilimi da ladabban sa, da kuma bambancin ilimin magabata idan ka auna da ilimin mu. Wannan ya baye zuwa ga mutai ishara zuwa ga wannan littafi, cewa idan da ɗan uwa za mu samu wannan littafi mu karanta, karantawa na fahimta, to zai taimaka mana gurin tsaftace iliminmu da kuma tsarkake shi. Zai kuma kasance iliminmu ya kwaikwayi ilimin magabata na daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa. Sai shawara ta kaya cewa maimakon kowa ya ɗauka shi kadai ya karanta, to me zai hana mu karanta gabaki ɗaya? Sai muka yi ittifaki akan to za mu karanta gabaki ɗaya. Sai shawara ta biyu kuma, to maimakon mu yi shi a takaice mu da ba mu ci mu goma ba, to mu faɗaɗa shi mana ya kasance kowa ya iya halartar karatun, domin akwai yiwuwan cikin waɗanda za su halarci karatun wani ya fahimci abin da mai karantarwa ma bai gane ba, ko kuma ɗaya daga cikin waɗancan waɗanda aka shirya wannan karatun da su. Domin ya tabbata a cikin hadisi, ruba hamil fiqihin ila man huwa afqahu minhu. So da yawa akan samu malami ya ɗauki ilimi sai ya bada ilimin ga wanda ya fi shi fahimtar ilimin. Kai ka karantar da mutum amma sai ya fi ka fahimtar abin da ilimin ke ɗauke da shi na saƙo da shirya. Sai muka yi tunanin to mu tattaru domin karanta wannan littafi a gabaki ɗayanmu. To wannan littafi cikin manya-manyan dalilan da ya sanya muka zaɓi mu karanta shi, kamar yadda ya bayani satuttukan baya, domin mu samar da abubuwa guda biyu: abu na farko at-tasfiya, abu na biyu at-tarbiya. At-tasfiya wa tarbiya waɗansu abubuwa ne guda biyu waɗanda idan Allah maɗaukakin sarki ya azurta mutum da su, to shikenan sai ya sami ilimi, ya kuma sami ilimi mai yawa, ya kuma samu nagartaccen ilimi, kuma kaga Allah subhanahu wataala yayi masa muwafaqa da aiki da ilimin sa. At-tasfiya shine tsarkake addini daga dukkan wani abu bako da ya shigo cikin sa. Wannan bakon a cikin ilimin ne, ko a cikin ibada, ko a cikin aqida. A tsarkake addini, a tsaftace shi, ayi addini irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suka yi addini. At-tarbiya kuma shine a getta hanyar neman ilimin, a kuma getta hanyar karanta da aiki da ilimin, a kuma tsaftace hanyar yada ilimin. Waɗannan abubuwa guda uku: da neman ilimin, da aiki da ilimin, da yada ilimin. Ana da buƙatuwan a tsarkake hanyar, a tsaftace ta, ita ma ta koma irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka rayu a kai. Domin a wurin neman ilimi, wani kan iya zurfafawa, wani kan iya ci baya, a wurin aiki da ilimi wani kan iya zurfafawa wani kan iya ci baya a wurin yada ilimi wani kan iya zurfafawa wani kan iya ci baya to abinda ake so shine rayuwar mu gabaki daya ta koma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsara mana ita wannan shine manyan manyan abubuwa guda biyu da muke da buƙatuwar mu cin masa ko mu cin musu idan mun karanta wannan littafi insha Allah to kuma idan ka dubi littafin ka dubi irin yawan sa duk da kasancewan ba yawa ne can ba shafuffukan su takaitattu ne amma kuma kaji an ce za a karanta shi a cikin jilsa guda biyu zama biyu wanda zaman gabaki ɗaya insha Allah ta'ala ba a fatan ya wuce kowace zama ta wuce awa ɗaya da kwata to ko ba a faɗi ba kasancewa ba zai taɓa yiwuwa irin wannan karatu ai irin karatun da muke yi na yau da kullum a karatuttukanmu ba a ce ana iya ɗaukan kowace gaba sai an tsaye an yi bayaninta an yi dalla-dalla a kanta in muka ɗauki wannan karatun shekara ɗaya ne zuwa shekara biyu to a ce kuma ana son a yi shi cikin awowi uku kaga ba zai taɓa yiwuwa ba da aka kawo babban abin da muke so a cikin wannan karatu shine abu dai na farko mu fito da littafin al'ummar musulmi su san littafin abu na farko kenan littafin al'ummar musulmi su san shi idan suka san shi akwai yiwuwan gobe waɗansu su karanta wannan littafi su amfani al'umma da wannan karatun da suka yi masa abu na biyu kuma shine akalla dai mu bibiye littafin mu san irin saƙon da ke cikinsa ko da ba tare da faɗaɗawa ba ko da ba tare da wani ƙarin bayani mai yawa ba to idan mun fahimci wannan sai mu fahimci ashe haƙƙinku da ke wuyana a yanzu shine kawai a karanta wannan littafin idan aka karanta baƙin da ke cikin wannan littafin ko da ba a ƙara wani ta'aliki ba to na sauke haƙƙinku da ke wuyana insha Allah ta'ala dan haka abin da ya ƙaru akan wannan to falalaci yawa da haka abin da ke cikin littafin nan kawai shine kuke da haƙƙin mu karanta shi a wannan majalisi duk abin da yake na ƙarin bayani to shi wannan idan ya samu falilal hamdul minna in bai samu ba kar wani ce kaga wani gaba da ya kamata a ce yi bayani gamsasshe a kai to wannan ba cikin haƙoƙa ba ne cikin mustahabbai ne amma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora gabaki ɗaya Al-Hafiz Ibn Rajab wanda ya rubuta wannan littafi malamai sun yi tarjama a kansa sun faɗi ainihin sunansa da neman iliminsa da malamansa da ɗalibansa da littattafansa da yabo na alkhairi da malamai suka yi a kansa ba za mu ja lokaci a kan wannan ba sai dai kuma ɗan ishara zuwa ga sunansa da nasabarsa suka ce huwa Zainuddin shine ainihin Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abil Barakat Mas'ud As-Salami Al-Baghdadi thumma Dimashqi Al-Hanbali shine ainihin sunan wannan malami shine Abdurrahman dan malam Ahmad dan malam Abdurrahman da shi mahaifinsa Ahmad din da kakansa Abdurrahman manyan manyan malaman hadisi gabaki ɗayan su to sannan kuma dan malam Muhammad Abul Barakat kuma mutumin ƙasan Baghdad mutumin ƙasan Sham Al-Hanbali an fi sanin sa da Ibn Rajab wato laƙabi ne na wancan kakan nasu Abdurrahman shine Ibn Rajab din to amma sai wannan jikan nasa sai ya ribaci wannan sunan sai aka fi sanin sa da shi an haife shi hijiran manzon Allah a shekara 736 wato kaga yana daga cikin malaman ƙarni na 8 kenan yana da malaman sa wanda ya karatu a wurin su ga yana littafin da ke hannuna mai ta'aliki irin wannan ya kawo ɗansa daga cikin malaman da shi wannan malami ya karatu a wurin su ga kuma ɗansa daga cikin ɗaliban sa nan sannan kuma ya faɗi kaɗan daga cikin yabo na alkhairi da waɗansu daga cikin malamai suka yi akan Al-Hafiz Ibn Rajab bari mu karanto ɗan taƙaitattu ga ɗaya daga cikin malamai Ibn Fahd al-Makki yana cewa al-Imam al-Hafiz al-Imam Ibn Rajab shine al-Imam al-Hafiz al-Hujja a har kullun idan ka ji malamai sun kira malami sun ce mishi al-Imam abinda suke nufi wani bijimin malamin da waɗansu tarin al'umma suka gina fahimtar addininsu akan iliminsa, ko mutanen wata ƙasa, ko mutanen wani gari, ko mutanen wani yanki sun gina fahimtar addininsu akan ilimin wannan malamin, to sai a kira wannan malamin al-imam, wato ya zama jagora kenan a cikin addinin musulunci. Al-hafiz, masanin ilimin hadisi, al-hujja, wanda maganar shi ta isa ta zama hujja, al-faqih, masanin fiqihu, al-umda, abin dogaran dalibai, ahadul ulama'i az-zuhad, ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun malamai masu gudun duniya, wal a'immatil abbad, sannan kuma ɗaya daga cikin manyan shuwagabanni masu yawaita bauta ga Allah subhanahu wata'ala, mufidul muhaddisin, wato ainihin mai amfanar da malaman hadisi, duk wanda yake son yi karatun hadisi in ya sama ya hada da ilimin al-Imam Ibn Rajab, to zai samu amfani mai yawa. Wa'izul muslimin, mai yawan wa'azantar da al'ummar musulmi. Al-Hafiz Ibn Hajar yana faɗin cewa al-Shaykhul Muhaddis al-Hafiz a wani gurin ya ƙara da cewa wa kana sahibu ibadatin wa tahajjudin. Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa babban malamin hadisi ne, masanin riwayansa da dirayansa, sannan kuma mutum ne wanda yake sananne wurin ibada da kuma tsoron Allah da yawan tahajjud. To haka nan dai malamai sun ta faɗin alkhairi akan Al-Hafiz Ibn Rajab, kuma yana da littattafai da dama, kusan zai wahalan gaske ka samu wani fanni daga cikin fannonin addini wanda yake Al-Hafiz Ibn Rajab ba shi da rubutu a kai. Malam ya kawo cikin rubuce-rubucensa a cikin fiqihu, ya kawo kusan littattafai guda 12 a cikin ulumul Qur'an, ya kawo littattafai guda 6 a cikin ulumul hadisi, ya kawo littattafai kusan guda 17 a cikin tarihi, ya kawo littattafansa guda 4 a cikin fada'il, ya kawo littattafansa guda 15. Akalla dai wannan malami ya cika ya batsi a cikin al'amarin ilimi, kuma ya yi rubuce-rubuce masu dama a cikin fannoni daban-daban na addinin musulunci. Mutuwarsa, ya mutu hijiran manzon Allah na shekara 795, kuma aka rufe shi a wani kabari wanda kwanaki kafin rasuwarsa, kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka haƙa kabarinsa suke faɗi, ya ce kafin rasuwarsa da kwanaki ya zo ya ce mini abinda nake so da kai, don Allah ka ɗan haƙa min kabari. Ya haƙa masa kabari, ya shiga ya kwanta a cikin kabarin, ya ce wannan kabarin ya yi daidai da ni. To bayan wannan kwanaki kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa. Ba za mu ce wannan sunna bace daga cikin sunnoni, ba sunna bace mutum ya sa a haƙa mishi kabari, ba sunna bace, yawa ba sunna bace. Amma dai shi wannan babban malami ya, wallahu alamu, ya dai sa a haƙa masa kabari, ya shiga ciki, mai yiwuwa ƙila yana son ya wa'azantar da kansa ne kawai a wannan lokacin, ba maganin wai yana shirye-shiryen mutuwansa ba, mai yiwuwa yana son ya wa'azantar da kansa ne ya tuna da al'amarin kabari domin ya ƙara zabara wurin kusantan Allah subhanahu wata'ala, kuma sai abin ya zo a daidai gaba ya yi wannan ɗin, daga nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa kafin wani lokaci. Allah maɗaukan sarki ya gafarta ma Al-Hafiz Ibn Rajab. To, a farkon littafin mala yake cewa bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, mala yace bayan haka, waɗansu malamai suka ce amma ba'du shi ne fassalul khitabi, waɗansu malamai haka suka fassara, wa atayna al-hikmata wa fassala al-khitab, suka ce fassala al-khitab shi ne faɗin amma ba'du. Mala yace fa hadhihi kalimatun, kaga waɗannan, wato wannan littafi waɗansu kalmomi ne, mukhtasaratun, a taƙaicen taƙaitawa, fi ma'anar ilimi, wanda zai magana akan ma'anar ilimi, wanke samuhu ila ilimin nafi wa ilimin ghaira nafi, zai kuma yi bayani akan karkasuwan ilimi gida biyu, ilimi mai amfani da ilimin da ba shi da amfani. Wattanbihu ala fadli ilmi salafi ala ilmi al-khalaf, kuma wannan littafi zai yi bayani akan bambanci tsakankanin ilimin magabata da kuma ilimin mutanen baya da kuma fifikonsa. To malai ce fa na qulu billahi almusta'an wala hawla wala quwwata illa billah, da haka muna cewa muna masu neman taimakon Allah, kuma muna sanin cewa babu wani wayo, babu wani karfi sai ga Allah subhanahu wataala. Wannan a takaice shine kawai dan muqaddimar da malamin yi a littafin sa, yace waɗannan takaitattun kalmomi ne wanda zai magana akan ma'anan ilimi, zai kuma faɗi karkasuwan ilimi zuwa ilimi mai amfani da kuma ilimin da bashi da amfani, da kuma fifiku da bambanci tsakankanin ilimin magabata da kuma ilimin mutanen baya. Malai ce waɗannan abubuwa su ne wanda littafi zai mai da hankali a kansu. To a farko malam bai ɗauki irin salo na marubuta ya fara yin tarihin ilimi ba, amma idan ka karanta littafin a jumlace za ka fahimci hakikanin ma'anin ilimi. Amma irin salo da malamai suka saba yi a ce al-ilmu huwa kaza huwa kaza huwa kaza, malam bai yi wannan a cikin wannan littafin ba. Amma kafin mu wuce, akwai tarifin da al-Imam al-Jurjani yayi ma ilimi, da yake magana akan al-ilmu yace huwa al-i'tiqadu al-jazim al-mutabiq lil-waqi'i. Ilimi shine wani kuduri mai karfi kware da gaske wanda ya dace da hali ko kuma ya dace da yanayi. Wato duk inda ka kudurta abu, kudurin ya zama yayi karfi kwarai da gaske, kuma ilimin a kudurin ya dace da hakikanin halin da ake ciki, to sai a kira wannan al-ilm. Mun tattauna a cikin kitabu tauhid idan baku manta ba, da muke magana akan shahada, man shahida alla ilaha illallah, mun yi magana akan irin wannan abinda ake kira shahada, wanda muka kawo al-ilm shine abu na farko. Abinda yake nufi shine idan ka kudurta abu, yanzu ka dauki wannan ka ce wannan waya ce, kuma wayan nan tana da riga mai ruwan kasa, tana da kaza, tana da kaza, tana da kaza, duk abin da ka fahimta akan ta, ka kudurta a cikin zuciyanka akan ta, ya zama daidai ne, babu kuskure, to sai a ce mutum ya sami ilimi. Amma in ya kasance da kuskure, sai dai a ce ka samu sashin ilimi, baka samu sashin ba. To sai me inda yake tarifin al-ilm? Yace huwa idraku shay'i ala haqiqati idrakan jaziman. Yace huwa idraku shay'i ala haqiqatihi idrakan jaziman, shine ka riske abu a haqiqanin yadda abin yake, kuma idraki mai karfi. Duk da kusan ma'anan sa daya da wancan abin da shi al-Imam al-Jurjani ya kawo a cikin littafin sa at-ta'rifat. To malam ya kawo dabit na al-ilmun nafi', ya kawo in aka ce ilimi mai amfani, ta ya za a yi a gane ilimi mai amfani? Malam ya kawo a cikin wannan littafi, insha Allah ta'ala za mu karanta a can, ina tsammanin shafi na kusan 72 a wanda ke da littafi mai tahqiqi irin wacce take gabata, inda malam yake cewa dabit, wato ya za ka yi ka gane ilimi mai amfani da kuma ilimin da yake bai da amfani? Ya ce fal ilmun nafi'u, shi mala a cikin wannan littafi kenan ya magana akan cewa ilimi mai amfani, min hadhihi al-ulum kullaha dhabtu nusus al-kitabi was sunna, ilimin da zai sa ka kware wurin fahimtar al-qur'ani mai girma da sunna, ka kuma takaita kanka akan abin da aka tasgo daga magabata na daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suke biye musu a cikin ma'anan alqur'ani da hadisi da abin da aka tusgo na daga maganganu a cikin al'amarin halal da haram da gudun duniya da nassosa masu raunana zuciya da sauran dangogon ilimi, kuma ilimin da za a yi ijtihadi gurin tantancewa tsakankanin wato ainihin ilimi ingantacce da ilimin da bai da inganci, sannan kuma a yi ijtihadi wurin fahimtansa fahimta nagartacce mai kyau. Haka nan al-Imam Ibn Rajab ya kawo dhabit wanda za a tantance tsakankanin ilimi mai amfani da ilimin da bai da amfani. To a cikin littafin malam ya kawo bayanai akan malamai matuƙa, duk da kasancen bai yi ta'arifin su wane ne malamai ba, amma bai kamata mu wuce karatun wannan littafin ba mu yi ta'arifin su wane ne malamai, domin idan aka samu wani ɗalibi ya gama karatun islamiyya, shi ma yana zuwa yana karantarwa a islamiyya, sunan sa malami a wurin daliban sa. In aka samu ne ya gama diploma yana karantar da addini, sunan sa malami. In aka samu ne ya gama degree yana karantar da al'umma, sunan sa malami. In aka samu ne ya bude majalisi yana karantarwa, sunan sa malami. In aka samu al-Imamu Malik shi ma sunan sa malami. In ka samu al-Imam Sa'ib ibn Musayyib sunan shi malami, to ashe malaman suna suka tara. To ya kamata mu fahimci su wani ne hakikanin malamai. Duk wanda bai shiga cikin wannan ba to sunan shi dalibi. Gwargwadon girman kokarinsa da himmansa, gwargwadon girman dalibtakansa. Bari in kawo maganar al-Imam Ibn Qayyim da ya kawo a cikin littafinsa I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin. A sanar, a tunatar da waɗanda suke yin sainin a maimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Ba su ne malamai ba, za a tunatar da su haƙoƙa da ke kansu, da irin girman wajibin da ke kansu. A gaya musu cewa fa duk abin da ka faɗi, to kamar a lokacin nan fa kana cewa ne ina wakiltan Allah, ina gaya muku cewa ga abin da Allah ke so. To kaga al'amarin yana da girma ƙwarai da gaske. Al-Imam Ibn Qayyim a cikin wannan littafi yake cewa hum fuqaha'ul Islam. In aka ce al-ulama sune fuqaha'ul Islam, sune malamai nagartattu masu fahimtar addinin musulunci hakikanin fahimta. Wa man daratul futya ala aqwalihim, wanda fatawa take fitowa daga harshen su, wato sun isa fatawa ta fito daga harshen su, wato sun kwankwadi karatun Qur'ani da sunna da tarihi, sun san ilimu ma na gaya, sun san ilimu ma na wasila. Akwai waɗansu ilimu ma za mu yi magana kan su kaɗan nan, sunan su ulumul ghaya, su ilimu ma ne wanda su Allah ke nufi ka gani. Akwai kuma waɗansu ilimu man da yake su ba gaya ba ne, amma ta hanyar su ne za ka baka gane wancan ilimin. To sun ƙoshi da wannan ilimin, kuma sun kwankwaɗi tsoron Allah har fatawa tana fitowa daga harshensu. Idan malami ya kalli Qur'ani ya kalli sunna ya auna, yi aune-aune da waɗansu ma'aunayya waɗanda su malaman suka fitar, sai ya fitar da wani hukunci daga cikin littafin Allah ko daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malai ke cewa daratul futya ala aqwalihim bainal anaim alladhina khussu bistinbatil ahkam, wanda yake sune Allah subhanahu wataala ya keɓe su suke iya tsatso hukunce-hukunce daga Qur'ani da sunna. Wa'anau bi dhabti qawa'idil halal wal haram, kuma sun mai da hankali ga baki daya wurin wato ka'idojin da za a gane halal da haram. Saboda halas da haram akwai yiwuwar ka ce ba za ka iya ƙididdige su a wani littafi ka ce bari in ta bayanin halas, ba zai yiwu ba. Ka ce littafin kawai duk wani halal a duniya sai kai bayanin shi, ba zai yiwu ba. Ko kuma ka ce duk wani haram sai kai bayanin shi, ba zai yiwu ba. To amma kawai ka fitar da waɗansu ka'idoji, in ka kalli Qur'ani ka kalli sunna ka kalli tarihin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in, sai a fitar da waɗansu ka'idoji waɗanda su ne za a riƙa ɗora duk abin da ya bijiro a cikin rayuwa ko a cikin addini. A nan za a iya gane abu kaza halal ne ko abu kaza haram. To irin waɗannan malaman su ne suke kallon Qur'ani da sunna, suka mai da hankali gurin fitar da irin waɗannan ka'idoji. Fahumul arifun, kai su ne dai waɗanda yake sun fahimci binususul wahayaini, sun fahimci nassosan wahayi guda biyu, Qur'ani da sunna kenan. Al-fuqaha'u bihima, kuma sun fahimce su hakikanin fahimta. Al-amiluna bi'ilmihim, kuma su suke aiki da zurfin iliminsu. Ala hadin, akan shari'a. Wa basiratin, kuma akan ilimi. Wa hum warathatul anbiya. Al-Imam Ibn Qayyim ce su ne dai waɗannan magada annabawa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani a cikin hadisi. To har wala yau malam a cikin wannan littafi ya dan kawo waɗansu ayoyi waɗanda suke bayani akan falalin ilimi. Duk da kasancewan ba ya keɓe ne ya ce falalin ilimi ba, yana son ya bayani akan ilimi mai amfani ne, amma kuma sai ya kawo waɗansu ayoyi a taƙaice waɗanda suke nuni zuwa ga falalin ilimi. To a taƙaicen taƙaita kawai isharar da nake so in yi a nan shine al-Imam Ibn Qayyim dai a cikin littafinsa Miftahu Daris Sa'ada ya kawo bayani akan falalin ilimi, sai da ya kawo falalin ilimi sama da guda 150. Kowanne daga cikinsu zai kawo Qur'ani idan abin da ke da buƙatuwa ko kuma abin da yake akwai aya a cikinsa, zai kawo hadisi idan akwai hadisi, zai kawo maganganun magabata ko kuma zai kawo wani kiyasi nagartacce ingantacce cikin abin da yake babu Qur'ani ko kuma wata sunna ta zo ta bayani akan falala dan abin da ya shafi ilimi amma dai a takeice ya kawo falala na ilimi sama da falaloli guda 150 ya kuma zo yana bambancewa tsakankanin abin nan ilimi da dukiya sai da ya kawo hanyoyi sama da kusan guda 80 da wani abu wanda ke nuni akan ilimi yafi dukiya muhimmanci a rayuwar al'umma gabaki daya alai hal da wanda ke nima ya koma zuwa ga wannan littafi Miftahu Dari Sa'ada domin ya ga abin da shi malamin ya fadi a cikin sa to a cikin wannan irin shimfida karama da Al-Hafiz Ibn Rajab yayi ya ce wannan littafin zai tsokaci akan falalen ilimin magabata in ka auna ta da ilimin mutanen baya to ina son dan yi wani tambihi anan wanda kusan idan Allah ya taimake mu fahimci wannan da kyau to fahimtan wannan littafi zai mana sauki kuma zaka ƙara gane wane ne kai kuma zaka ƙara gane wane ne magabata kuma idan dai kana so ilimin ka yi albarka ilimin ka ba ka tsoron Allah kuma ya shigar da kai aljanna to lalle lalle sai ka bi tafarkin magabatan nan a wurin neman ilimi ga waɗansu abubuwa guda 10 waɗanda muka tattaro su waɗanda su suke nuni akan bambancin ilimin magabata da kuma ilimin mu mutanen zamani mutanen yau ina fatan a kiyaye su da kyau ilimin magabata yayi fici yayi zarra da ikhlasi a tarihin magabata as-salafu salih magabata na ƙwarai magabata na ƙwarai wannan ka'idan tana da muhimmanci as-salih din nan as-salafu salih magabata na ƙwarai akwai magabatan da ba na ƙwarai ba akwai magabata na ƙwarai din to so ilimin su yayi fice akan tsoron Allah a tarihi ma ba a san wani malami tun daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'in ko kuma ma malaman da suka bi su da kyautatawa wani malami da aka fahimci ya nemi ilimin shi ba don Allah ba a san wannan malamin ba kuma hakan yana da alaka da zurfin ilimi da suka samu na Qur'ani akan ayoyin da suke zabararwa suke fadaitarwa akan yin ikhlasi a cikin dukkan al'amura da kuma irin nassosa da suke tayar da Allah wadai da fadin narko mai tsanani akan duk wanda ya nemi ilimi ba don Allah ayoyin alqur'ani mai girma dai sananu ne cikin hadisai kuwa akwai hadisin da al-Imam Ibn Majah da al-Imam Abu Dawud da Ahmad suka ruwaito manzon Allah yake cewa duk wanda ya nemi ilimi ilimin da ana neman yaddan Allah ne dashi yace man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi duk wanda ya nemi wani ilimi ilimin da ake neman yaddan Allah dashi la yata'allamuhu illa li yusiba 'aradan min ad-dunya sai ya zama kuma bai nemi wannan ilimin ba sai domin ya samu wani amfani na rayuwar duniya wannan amfanin mulki ne suna ne yana neman fuskar mutane ya dawo gare shi yana neman ya rika kafada da kafada da malamai yana neman ya rika wasa da hankalin jahilai ko zauna gari kawai manzon Allah ya ce duk wanda ya nemi ilimi saboda wannan lam yajid 'arafa al-janna dadai ba zai ji kanshin aljanna ba maganar shiganta ba kanshinta ka ko san aljanna gara ta kare a cikin aljanna to kanshin aljanna ma mutum ba zai samu ba ballantana a ce har ya kai ga shiga aljanna manzon Allah ya ce wa mal kiyamata ranan tashin alkiyama to magabata sun san ire-iren waɗannan hadisai da irin hadisan da al-Imam Ibn Majah ya ruwaito cewa wanda ya nemi ilimi liyu bahi bihi al-ulama aw liyu mari bihi sufaha aw li yasrifa wujuhan nas ilayhi adkhalahu Allah jahannam duk wanda ya nemi ilimi saboda ya rika kafada da kafada da malamai a sanya shi cikin majalisan malamai ko ya rika wasa da hankalin jahilai ya rika zuwa da bakin al'amura waɗanda yake mutane ba su sani ba sai shi kadai ko kuma ya zo ya fito da wata matsala ai ta jayayya a gari ba wanda ya san amsan sai shi da yake da zurfin bincike misali ko kuma ya rika karban wani abu daga masu mulki ko ya fuskanto da hankalin mutane zuwa gare shi a gane kawa na fadar garin nan babu kamansa manzo Allah ce duk wanda ya nemi ilimi saboda wannan adkhalahu Allah jahannama Allah zai shigar da shi wucin jahannama to magabatan mu sun san wannan sai ya ba su dama suka koma suna neman ilimin su domin Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya abu na biyu cikin abin da ke bambance tsakankanin ilimin magabata da ilimin mutanen zamani shine akwai at-tadarruju fi talab. Magabata suna matsanancin bi san nusannu mataki bayan mataki wurin neman ilimin su. Sannan kuma za mu fahimci haka ne idan muka fahimci irin ladubba da suke bi na neman ilimi da kuma farawa da ƙananan ilimi kafin a je ga manyan ilimi. Su ba garaje suke yi ba, Allah suke ma. Da haka ba su ƙosa sai an yi be su. Ba su ƙosa sai sun yi fice ba. Ba su ƙosa sai sun sami abin nan wata kujera ta musamman ba. Suna yin ma Allah ne. In kuma Allah kake yin ma, ko a yabe ka ko kada a yabe ka duk ɗaya ne. Ko a gane ka ko kada a gane ka duk ɗaya ne. Dama wanda kake son ya san ka nayi ya san ka nayi. Allah suke ma. To wannan ya sanya in san tashi neman ilimin su suna mai da hankali akan abu biyu. Abu na farko dai wato ladubban neman ilimin. Ladubba. Ɗaya daga cikin magabata yana cewa shine Sufyan abunnan Abdullahi bin Mubarak yace magabata sun kasance suna neman suna ladabtuwa suna neman ladabi tukuna kafin ma su fara neman ilimi. Sai sun samu ladabi na gafici. Ladabin nan zamu danyi bayani akan shi a gabanin kadan. Ladabin nan yanda za su riƙa mu'amala da ilimin a karan kansa, yanda za su riƙa mu'amala da malamai, yanda za su riƙa mu'amala da ƴan uwansu dalibai, yanda za su riƙa mu'amala da littattafai. Duka magabata su kan tsaya sai sun samu nagartaccen ladabi tukuna. Shi yasa ka'ida su inda magabata suke yi kafin ma mutum ya fara daukan karatu sai an kai shi gaban malami ya zauna, kawai zai zauna a gaban malamin ne kawai yana koyon ladabi. Koyon ladabi ne kawai. Kuma irin wannan rashin ladabin shine zai sa ka ga mutum ya taso yanzu ya karatu, karatun ma bai ta kara karya ba. Sai ka ga zai iya fito na fito da malamin shi akan wata mas'ala ta fiqhu wanda yake Allah madaukakin sarki ba zai kama shi da laifi akan wannan in bai fada akan ta ba. Sai ka ga ya baran-baran da malamin shi. Me yasa? Ai malamin shi ya ce ba za a ji satal istiraban. Shi kuma ga hadisi ya zo a cikin Bukhari. Da haka wannan mas'alan in ta kai daraja a ce mata mustahabba ce. Amma akan irin wannan zai iya yarda su yi baran-baran da malamin shi. Zai iya yarda ya daina sallah a masallacin anguwansu. Zai iya yarda ma shikenan duk ya kafirta mutanen anguwansu ya ce ba sa kaunin Allah ba sa kaunin annabi. Saboda me? Saboda bai samu ladabi. To magabata ba su yarda da wannan ba. Kuma sukan fara da sigharul ilmi qabla kibari. Kuma wannan shine ma'anan fadin Allah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Al-Imam Ibn Jarir Imam al-Mufassirin wanda ya mutu hijiran manzon Allah shekara 310 da yake tafsirin wannan aya a cikin surat Ali Imran yace rabbaniyin da Allah ke magana a kai nan malamai na Allah shine alladhina yabda'una bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Sune wanda suke fara da ƙananan ilimi kafin akai ga manya-manya. Da haka idan ya fi zai fara karatu a cikin tauhidi zai fara da ƙananan littattafai. Al-usul al-thalatha zai dauka daga nan je kitabut tauhid daga nan tafiya ta tafi. In a cikin hadisi ne zai dauki arba'unan nawawiyya ya fara ana nan ya je ga bulugul maram ko ya je ga umdatul ahkam ya je ga bulugul maram daga nan tafiya ta tafi. Haka nan kowanne ilimi akwai irin tsarin da malamai suka ce haka ake bi. Amma wani mai garajin sai ya dauko ya ce gaskiya shi da bulugul maram zai fara saboda yana son ya fara da tadaifi da tashihi. To magabata ba san wannan ba. Abu na uku cikin bambanci ina yi a gurgujen ba komai nake takai ba komai nake kawo cikin bambancin ilimin magabatan mu da mu dinnan mutanen zamani shine at-talaqi 'ala shuyukh ma'an tiqa'il ladhina yutalaqa anhumul 'ilm. Magabatan mu sun gane ma daukan ilimi ne daga malamai. Malaman kuma ba kowane malami za a dauki karatu daga gare shi ba sai an tankade an rairaye an tace an duba da kyau sannan zaka gane wanda zaka dauki karatu daga gare shi. Idan ka duba al-Imam Malik yana da wata magana. Al-Imam Malik ya mutu hijiran manzon Allah ne shekara 179 yana cewa la yu'khadhu al-ilmu min arba'atin. Ba daukan ilimi daga wadansu mutane guda hudu. Wannan magana ta al-Imam Malik tana nan a cikin Jami'u Bayan al-Ilmi Fadlihi na al-Imam Ibn Abdul Barr al-Maliki. Al-Imam Malik yake cewa ba a daukan ilimi daga mutum hudu. Yace mu'linus safa mutumin da ke bayyana wawanci, wawani. Wawani ba a daukan ilimi daga gare shi. Dan kai ma zaka zama wawa. Wawa shine wanda ke dariya lokacin da ya kamata a yi kuka. Wanda ke kuka lokacin da ya kamata a yi dariya. Wanda ke tsayuwa lokacin da ya kamata a zauna. Wanda ke zama lokacin da ya kamata a tsaya. Wanda ke gudu lokacin da ya kamata a yi tafiya, wanda ke tafiya lokacin da ya kamata a yi gudu. Bi ma'ana dai duk abin da hankali ya yarda cewa haka ake yi, to shi yana iya saba ma wannan yanayin. Shi ne wawa. Kun fahimci wannan da kyau? To idan ya zama malamin anguwanku wawa ne, haka yake, ba a daukan karatu daga gare shi. Haka nan ya ce wa sahibul hawa, da ɗan bid'a, ba a daukan ilimi daga ɗan bid'a. Sai ya maka da'ani, sai ya cusa maka wani mummunan aqida. Ana nan ana nan. Kamar irin malaman da suke cewa Qur'ani ba maganan Allah bane. Suna nan a Kaduna a yau din nan. Wai Qur'ani ba maganan Allah bane. Suna kawo shubuhuhi akan wannan. Wannan ɗan bid'a ne. Sai na ji shi a satin nan kuma ya fitar da wata magana. Inda za ka gane ka'idin bid'a kenan. Sai ya fitar da wata magana. Wai a daina rudanku yanzu in an yi magana a ce muku wannan ɗan shi'a ne, wannan mu'tazile ne, an wuce lokacin wai mutum ya magana a ce wannan ɗan shi'a ne, wannan ba mu'tazile ne, wannan jahami ne, kawai duk wanda ya magana kawai a ce mishi ne kawo hujja. Haka yake fiki. Idan ka zo ka ce Aliyu ya fi Abubakar, ba magana a ce kai ɗan shi'a ba ne, kawai a ce maka ne kawo hujja. Wannan duk alamun ƴan bid'a ne. Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu daga sharrinsu. Irin wannan ko sauraron shi karkari kai. Ko majalisin da yake tafsiri, duk da kasancewa a arewacin Najeriya babu majalisin tafsiri sama da ita, amma ka daina jin wannan tafsirin, ka ji tafsirin Malam Jafar, ka ji tafsirin Malam Rijiyar Lemu, ka ji tafsirin Malaman Sunna. Ka kyale wannan tafsirin, ba tafsiri ba ne, tansiri ne, mai da mutane Kiristanci. Al-Imam Malik ya ce du'un nasa ilaihi, wanda yake yana kiran mutane zuwa ga bid'ancinsa. Mutum na nawa kenan? Na biyu kenan. Yace wa rajulun ma'rufin bil kadhibi fi ahadithin nas, da mutumin da aka san shi yana ƙarya. Idan ya kasance malamin ku yana ƙarya, ba daukan ilimi daga gare shi. Zai zo ya magana yau, in zai maimaita ta gobe, zaka ji kaman ba ita ce maganar da ya faɗe ta jiya ba. Wannan ya nuna malamin nan akwai ƙarya a cikin rayuwarsa. Yace wa in kana la kadhibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, koda ko baya ma annabi ƙarya, amma abubuwan da ke faruwa yau da kullum malamin kan rika caccanza magana yana ƙarya, to irin wannan malamin ka kyale shi, dan kai ma sai ya maka tasiri sai ka rika yin ƙarya. Al-Imam Malik yace wa rajulun wala rajulun lahu fadlun, kuma ba daukan ilimi daga mutumin da yake abin nan yana da falala, mutumin kirki ne, wa salahun nagartaccen mutum ne, sai dai matsalansa la ya'rifu ma yuhaddithu bihi, shi ma abin da zai karantar ɗin laluransa ne bai gane ba, shi kanshi bai gane abin da yake karantarwa ba. Jahili ne amma mutumin kirki, amma a kujeran malanta, shi ma irin wannan ba daukan karatu da gare shi. To magabatanmu ba su yadda daukan ilimi a cikin littattafai ba, sai sun nemo malami, malamin ma sai sun tace sun tankaɗe sun rairaye. Da haka wannan yana daga cikin bambancin ilimin magabata da ilimin mu mutanen baya. Kuma daukan ilimi daga littattafai wanda yake al'ummar mu a yau ta yi zurfi a cikin wannan. Kawai sai mutum ya ji wani malami ya faɗi wani littafi, sai ya je ya sayi littafin, shi ma sai ya shiga wadaka, sai ya rika buɗewa yana karanta yana zuwa yana fatawa da shi. Malamai sun yi bayani akan haɗarin da ke cikin daukan ilimi daga littattafai a juya ma malamai baya. Suka ce duk wanda ya rika daukan ilimi daga littattafai, to zai samu wata ukuba guda hudu a rayuwarsa. Ukubobi guda hudu zai samu a rayuwarsa. Abu na farko dai, ya saki tafarkin magabata, domin babu wani malami da ke shiga wadaka ya koyi karatu. Kai abin ban mamaki, har sahabbai da suke gwarazan Larabawa, Larabawa nagartattu ingantattu, fusaha a cikin larabcin, amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai karanta musu wasu aya, sai su manzan Allah ya musu bayanin ta, ko bai musu bayani ba wallahi za su gani. Amma suna son ne su dauki ilimi daga matsotsa mai kyau, su dauki ilimi daga malami, sai sahabbai su ce ya manzon Allah yi mana bayani akan abu kaza sai musu bayani kai yesu yesu dauki kusan in ka tsaya mai al-khulafa'ur rashidun Abubakar da Umar da Usman da Ali wane ne mutum na farko wanda ake jin shi kowa ilimi a cikin sahabbai Abdullahi dan Abbas da Abdullahi bin Mas'ud to Abdullahi bin Abbas balarabi ne bakureshi ne amma haka yakan je gidan babban malamin shi Zaidu domin Zaidu ya zauna da Annabi tsawon lokacin da yake Abdullahi dan Abbas bai zauna da Annabi a wannan lokacin ba zai je zauna a kofar gidan malamin sa yana jiran malamin ya fito saboda ladabi kuma ba zai aika ma ce malamin ya fito har bacci ya kwashe shi kurai hudu-hudu da shi a kofar gidan zuwa can Zaidu ya fito ya ganshi ya tashe shi ya ce ya kai kanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ka zauna a gida ka aiko sai in zo in koya maka karatun a gida tawali'u na malamai na Allah sai ya ce ba haka aka ce mimu malaman mu ba Zaidu zai hau jakinsa sai Abdullahi dan Abbas ya rike abin nan yana mishi zagi yace haka ne aka ce mu rika mutunta malamai muhalli shahidi na shine inda yake zuwa gaban malami ya dauki karatu dubi shi Abdullahi dan Mas'ud din duk da zurfin ilimin sa shine ke fadin babu wata aya da take saukowa na alqur'ani face na san inda ta sauka da dalilin saukanta amma sai wata magana wanda zai nuna maka cewa fa duk inda ka ji gaba da gabanta to ka je ka nemi ilimi sai ce wallahi da na san wani malami da yafi ni sanin qur'ani a yau a duniya in dai raƙumi zai iya zuwa gurin to da na haura kumi na tafi na je na karo ilimi a gurin sa basu yadda su wadata kawai wai suna jin abu su ce shikenan mun gane ba sukan je gaban malamai to ballantana waɗanda suka biye musu na daga tabi'ai da tabi'u tabi'i babu wani malami da zaka ji an ce bashi da malamai babu kuma yawan malamai daraja ne ga dalibi ba kaskanci bane ba gwaninta bane ka buga kirshi ka ce duk garin nan bani da malami to waye malamin ka shedan kenan shedan kenan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da malamai sama da malamai 200 haka Ibn Abdul Hadi cikin daliban sa ya faɗi sama da malaman shi 200 ya dauki karatu a gaban sa kuma karatu ne fa babawo yau in zo gobe in ki zuwa ba to abu na farko kenan hukuban da Allah ya yi mutum kenan na farko da ya saki tafarkin magabata kuma duk wanda ya saki tafarkin magabata kai tsaye ya bace abu na biyu duk wanda yake daukan ilimi daga littattafai ba a gaban malamai ba to zai rasa kyakkyawan dabi'a zai rasa kawunci irin shi ne sai kaga bai kunyan uban kowa zai iya gaya ma kowa magana zai iya ma kowa raddi gemun mai gemu ko farin gemun malami ba zai ba shi tsoro ba zai iya zuwa ya mishi kasa daya ya rasa kyakkyawan dabi'a bai dauki ilimi daga malamai ba yarantan yaro ba zai sa ya tausaya mishi ya tsaya ya mishi kawici ba zai iya mishi kaca-kaca kauyancin ba kauyi ba zai iya hakuri da shi ba wani ba kauyen zai zo ne ciko mu wuyan Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji Annabi ya ce ku mai kafirin duka wani kauyancin shi masallaci zai zo kawai kwara da fitsari a mishi kun ji Annabi ya ce ku fita da shi ku zani to idan mutum yana daukan ilimi daga littattafai ne to zai rasa irin wannan kyawun dabi'u zai rasa su zai rasa kawaici me kawaici kana zaune da wani malami yana karatu sai ka ji malamin ya tafka kuskure idan mutum ba a gaban malami ya dauki karatu ba sai ga shi ba zai bari ta kwana ba malam wannan hadisin da ka kawo da ifi ne nan take zai atakin din sa ba zai iya kawaici har a tashi karatun ya je ya keɓe malamin kamar yadda ɗalibin al-Imamu Malik ya yi ma al-Imamu Malik ba al-Imamu Malik ya ba da fatan cewa ba dole ne a tsatsefa ya tsin kafa in an zo alula shi kuma ɗalibin ya san wannan fatan kuskure amma sai da aka tashi karatu ya samu malam ya ce alga fata malam fatan da ka bada ni ina ga kan ba daidai bane domin muna da wani sunna akai yace kana da wani hadisi yace kawo ya kawo hadisin الامام مالك da yaji wannan yace hadha hadithun hasan lam asma' bihi qat illa sa wannan hadisi ne hasan ban taba jin wannan hadisin ba sai yau sai daga lokacin nan ya ci gaba da bada fatawa akan cewa wajibi ne in ka zo yin alura ka tsatsefe a tsan kafanka to rashin kawaici ba zai iya hakuri ba
ba zai iya hakuri ba. Komin kuskuren da malami yayi sai kai kawaici, ko dai kai kawaici in mas'alan tana da sauki kai kawaici har a tashi ka samu malamin kai mishi gyaran shi yazo ya gyara abin shi gobe. Ko kuma in mas'ala ce wacce take tana da matsanancin hadari, ka shigar da ita ga malamin ta yanayin da yake kai ma dalibi ne. Akwai hanyoyi irin waɗannan da dalibai nagartattu suke bi. Bayan malami ya gama ya natsa, Allah ta'ala ina tambaya, kamar yadda Allah ta'ala ka kawo wancan bayanin, to ban sani ba akwai wani bayani da na jono malami ya yi, ko shi ma hakan zai iya ɗauka. Ya kawo bayanin cewa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, ban sani ba ko malamin wannan shi ma zai iya ɗauka. Sai malamin ya ce eh zai iya ɗaukan haka, kaga akalla ka shigo da gaskiya ba tare da kai atakin din malami ba. Ko kuma malamin ya ce ah lalle maganar ka ita ce gaskiya, nawa kuskure kila kun fahimta. Ko kuma mafi karanci dai wannan ya bude ma malamin kofa ya je ya ƙara bincike. To duk wanda ya dauki ilimi daga littattafai zai rasa irin wannan kawaicin. Ibn Sirin yana faɗi kamar yadda yazo a cikin littafin Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', yana cewa kanu ya ta'allamuna al-hadi kama ya ta'allamuna al-ilm, sun kasance magabata suna koyan shari'a tukuna kafin ma su koyi ilimi. Irin wannan shari'a dabi'a da kawaici, ka gani suna koyan dabi'a da kawaici. To abu na uku cikin uquban da za a yi mu wanda ya dauki ilimi ba daga malamai ba shine maganar da al-Imam Shafi'i yake cewa kamar yadda yazo a cikin littafin Tazkiratu Sami' wal Mutakallim, yake cewa man tafaqqaha fi butunil kutubi dayya al-ahkama, duk wanda ya nemi ilimin sa cikin littattafai ne ba gurin malamai ba, to sai ya rika toza tantance-tantancen addini. Sai kaga mas'alan da ya kamata sai dalibai sun kai wani matsayi sannan a gaya musu, a yau din nan zai gaya musu ita ya tashi, ya haifar da fitina a cikin al'umma. Saboda ai ilimi ana bin shi ne mataki-mataki. Kun taɓa ganin ɗan firamare an ɗauko mishi karatun ‘yan jami’a an zo ana mishi a makarantar firamare? Duk malamin da ya wannan ya nuna mahaukaci ne, bai san abin da yake yi ba. To wannan addini ne, babu wannan ƙa’idar. Sayyidina Ali kamar yadda al’imam al-Bukhari ya kawo, ya ce ku gaya ma mutane abin da za su iya ganewa. Haddithun nasa bima ya’lamu, aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu, kuna son ne a riƙa ƙaryata Allah da annabi? Kawai sai wani ya zo ya zauna a majalisi sai ya ɗauko wata matsala mai zurfi, a ina iyayen annabi suke? Kawai sai ya watsa kan al'umman shi. Wannan na daga cikin manya-manya fitintunu. Wani daga cikin magabata yake cewa min a azamil baliya, cikin manya-manyan bala'o'a ta shi ya kusahifa shi ne malantan takaddu. Mutum ya zama malami amma ta hanyar takadda, kawai ɗaki zai shiga ya ta buɗe takaddu ya ta buɗe littafi sai ya zama malami, ya fito ya riga ya zama babban malami. Malaci yana wani daga cikin magabata ce, wannan na daga cikin manya-manyan bala'o'a da Allah yake jarabtar al'umma da su. Abu na hudu cikin uquban da Allah ke ma wanda ya nemi ilimi ba ta hanyar malamai ba shine zai rasa tawalu. Zai rasa tawalu, zaka ga cewa yana da girman kai a gurin malamai. Ya ta'ala alal ulama, zaka ga inda malamai suka taru zaka yana jin dinnafi su. Wayara li nafsi ma laysa lahu, zai rika ganin shi ya isa, yana da abin da yake so ba su da shi. To wannan kuma zai iya kai shi ga inhirafi, sai ya zama dan bid'a, ya fito da wadansu miyagun aqidu amma dai gane ba. Idan ka duba littafin Mushkilatul Ghulub ya kawo wannan. Wannan a takaice na dan kawo ne cikin irin uquban da ake ma wanda ke neman ilimi ba daga malamai ba, daga littattafai kawai. Abu na hudu cikin abin da ke nuni akan bambancin ilimin magabata idan ka auna ta da ilimin mutanen baya shine magabata sun yi zarra gurin alfahmu sahihu, nagartaccen fahimta. Magabata ba sa daukan ilimi su yi mishi rubarban fahimta ko fahimta sama-sama, duk ilimin da suka samu zaka ga sun fahimci shi hakikanin fahimta. Wannan kuma dama hadisi ya ishara zuwa gare shi, yake cewa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqqu wa man yuridillahu bi khairin faqihu fi din. Lallai ilimi ana samun shi ne in an nema, fahimtan addini ma ana samun shi ne in an nema fahimta. In ka maida hankali akan ka fahimci fiqhun da ke cikin ilimi, sai Allah barkun sarki sai haskaka ma mutum. Manzo Allah yake cewa duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi sai fahimtar da shi addini. Khatibul Baghdadi ya kawo a cikin littafin sa al-Jami' yake cewa al-ilm huwa al-fahm wa al-diraya wa laysa al-iktharu wa tawassu' fi riwaya. Ilimi shine fahimta da kuma gane sakon da ke cikin nassi, ba wai yawaita karatu ko kuma yawaita yo riwaya ba, shine ilimi. Sakon da ke tare da wannan hadisin ka gane da kyau, to kana da ilimi kenan, ka fahimci shi. Abu na biyar cikin abubuwan da ilimin magabata yema ilimin na baya zarra, tamyizu sahihi min asqim, suna da matsanin tantancewa tsakankanin abin da yake ingantacce da abin da yake ba ingantacce ba. Akwai ta ka'ida sananniya, laysa kullu qawlin mu'tabar, wannan ka'ida ce gurin malaman tafsiri, laysa kullu qawlin mu'tabar, ba duk maganar da ka gani ne za ka fa mai da hankali akan sa ba, ba kowane magana ne wa a ce magana din kawai ka ganshi da rubuci a littafi ko ka ganshi da larabci shikenan ya zama hujja ba. Akwai maganganu, cikin kowane maganganu 100 kana iya samun maganganu 90 shiriri ta ne, ba su da wani amfani, saboda ba a gina su akan nagartaccen ilimi wanda yake an tantance tsakankanin inganci da rashin inganci ba. Idan kana so ka fahimci wannan, je ka duba Sahih Muslim. A cikin muqaddimar al-Imam Muslim ya bude wani babi, babu wujubir riwayati an-thiqati wa tarkil kadhabina, babin da ke nuni akan wajabcin in zaka ruwaito ilimi ka yi riwaya daga thiqat, ingantattun mutanen da ake karbar riwayoyin su a kyala makariyata. A ciki yana cewa annal wajiba ala kullu ahadin arafa tamyiza baina sahihir riwayati min saqimiha, har yake cewa Allah yarwi illa ma arafa sihhata makharijihi, sihhata makharijihi, baya halasta mutum ya rika yi riwaya sai a inda ka tabbatar da ingancin hanyar da zaka yi riwaya, har yake cewa an yattaki minha ma kana min ahlil minene min ahli tuhami wal mu'anidin min ahli bid'i, dole ne duk wanda ka san akwai tuhuma akan sa, to kaka kawo maganar sa, kaka yi riwaya daga gare shi ko kuma wani daga cikin yan bid'a. Idan ka je ka duba muqaddimar Sahih Muslim zaka samu wannan. Abu na shida cikin bambancin ilimin magabata da ilimin mutanen zamani shine suna da matsanancin haddace ilimi ne su, so ba su taba yadda wai ai karatu kawai shikenan karatun ai na gane, in yace aje littafi bai ƙara dauko littafin sai kuma bayan shekara ɗaya ko shekara biyu ko kuma kila wani abu ya bi jirumi sannan sai ce ai ina neman na tuna mun taba karanta wata magana, magabata ba su yadda da wannan. Duk ilimin da kaga sun samu to sun haddace shi tukuna, kuma wannan na faruwa ne ta hanyoyi guda biyu, na ɗaya dai a hanyoyi guda uku, na ɗaya dai addu'a fi tahsin, addu'a tuturtawa, ka tuturta neman ilimin, kullun kai kana cikin neman ilimi ne, kullun kana cikin neman ilimi, wannan kofa ce da za ta baka haddace ilimin. Na biyu shine as-sabr wal musabara, hakuri da jajircewa, dan kar ka dauka wai in kaga malami yanzu yana baje kolin shi yana baza karatu, ka dauka kaga ya ji dadin shi, bai ji dadin shi ba sai da ya wahala, sai da ya zauna ya tahadda ya tahadda ya tahadda, to wannan za ta baka haddace ilimi. Sannan na uku al-muzakara ma'a shuyukh wal aqran, muzakara tsakankanin ka da malamai da sauran dalibai ɗin uwanka sa'o'in ka, duk abin da ka samu ne ilimi ka zauna da ɗin uwanka, ka zauna da ɗin uwanka kuna group discussion, shine a jami'o'i ake yi wa'annan abubuwa, suna taimaka ma mutum matuƙa wurin haddace ilimi kuma ya cire yanke kauna ya fuskanci himma da zage damtsi, wadannan abubuwa suna taimaka ma mutum matuƙa wurin neman ilimi. Akwai wata magana ta al-Imam Ibn al-Jawzi wanda ya mutu hijira shekara 997, na nakalto shi ne daga littafin al-Adabu Shar'iyya na al-Imam Ibn Muflih, yake cewa ilam annar rahata la tunalu bir raha, ka sani fa hutu fa ba a samun shi da hutu, duk wanda ke jin wa zai samu hutu da hutu, to wannan bai shirye samun hutu ba. Wa ma'alil umur la tunalu bir raha, haka nan duk wani babban al'amari, al'amari mai kima ba a samun shi da hutu. Sai malai ya ce man zara'a hasada, wanda fa yi shuka zai girbi, wa man jadda wajada, wanda ya sa himma ya nemi taimakon Allah to Allah subhanahu wata'ala zai taimake shi. Da haka haddace ilimi kenan. Abu na takwas, na bakwai shine al'amalu bil ilm, yin aiki da ilimin cikin abin da zai taimake nuna bambancin ilimin magabata da ilimin mutanen zamani. Kai ma in kana son ilimin ka yi albarka, to sai fa ka kiyaye waɗannan abubuwan ne da muke kawo. Shine aiki. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa ma balagani hadithun illa amiltu bihi, babu wani hadisi da ya taɓa zuwa gare ni sai da ni aiki da shi. Babu wannan hadisin a duniya wanda Al-Imam Ahmad ya san wannan hadisin face sai da ya aiki da shi. Ka ku ga dauki musnad kawai, hadisai guda nawa ya kawo a ciki? Hadisai kusan 40,000 ne a cikin sa. Musnad Al-Imam Ahmad hadisai akalla kusan 40,000 ne, ya dushi 40,000. To ya ce babu wani hadisi da ya sani sai da ya aiki da shi. Kaga wannan zai ce maka ya mishi gurin rikewa. Sai ce wa ma amiltu bihi illa hafiztuhu, kuma babu wani hadisin da ni aiki da shi sai da ni haddace. Duk wani hadisin da kuma ya samu zai aiki, duk hadisin da ya aiki da shi kuma ya haddace. Kenan ashe duk hadisin da ya zo mishi kawai ya haddace shi. Shi yasa kididdiga na nuna Al-Imam Ahmad ya haddace hadisai sun dushi miliyan ɗaya ko sama da haka. Ya aka gano wannan, Al-Imam Abu Zur'a yake cewa nakan tambayi malami na Al-Imam Ahmad. Sai Allah gafarta malam ababin, misali kaman ababin uluwallahi, a cewa Allah na sama ne, hadisai kaman guda nawa kake da shi a wannan babin? Bai da bukatun sai ya tsaya tunanin kaga da hadisi kaza da kaza da kaza, wannan kai kenan. Ai shi memory din shi ya wuce nan, kawai zai ce a wannan babi ina da hadisai kaman 10,000. Al-Imam Abu Zur'a yana zuwa gida sai ya rubuta a babin kaza, Al-Imam Ahmad yana da hadisai kaza. Wata ran sai tambaye shi, Allah gafarta malam, a babin sallah ga baki daya da hukunce-hukuncenta ka haddace hadisai kaman guda nawa? Ya ce na haddace hadisai kaman 280,000. Misali, sai ya je ya rubuta. Haka ya tamshi wannan tambaya a hankali a hankali har wani lokaci da ya tsawana kididdige hadisan, sai ga Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya haddace hadisai sama da miliyan ɗaya a karan kansa. Ko Al-Imam Al-Bukhari ya haddace haka ballantan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, wanda malamin Al-Imam Al-Bukhari ne. To haddace abin nan, aiki da ilimi na taimakawa. Waki' ibn al-Jarrah ar-Ru'asi al-Kahili yake cewa idza aradta an tahfaza al-hadith fa'mal bihi, in kana son ka haddace ilimi ko wani hadisi to ka aiki da shi. Wannan ya zo cikin littafin Ulum al-Hadith na Al-Imam Ibn Salah. Abu na takwas cikin abubuwan da ilimin magabata sha bamban da ilimin mutanen zamani, wato abin da yasa na mai da hankali akan wannan matuƙa, saboda shine kusan umdan ma karatun na gabaki daya. Saboda idan da a ce ilimin mu irin ilimin magabata ne, ai ba ma sai mun karanta wannan littafin ba. To amma tunda ilimin ya sha bamban, to yana da buƙatun mu karanta wannan littafin. To shi kuma shimfiɗan karatun wannan littafin shine waɗannan bayanan. Abu na takwas shine al-hirsu ala nashri al-ilmi, cikin abin da magabata suka sanu da shi shine yaɗa ilimi. Duk abin da suka sani ba sai da su boye shi ba sai sun gaya ma wani. Kar ku manta da karatun da muka yi a cikin kitabu tauhid, hadisin Mu'adh da manzo Allah ke ce mishi duk wanda ya mutu ba sharka da Allah sai ya shiga aljanna. Kun tuna ai? Yace afala ubashirun nas, yace in mutane bishara, ala la fa yatakilu. Amma Mu'adh bin Jabal da yazo mutuwa yace ina mutu kar ya kasa, ina gudun kar in mutu, akwai wani ilimi a tare da ni wanda ban gaya ba al'umma. Shi yasa zan gaya muku yadda muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ka musu wannan hadisi na cewa duk wanda ya mutu baya sharka da Allah zai shiga aljanna. Bai yadda ya mutu da wani ilimi a tare da shi bai gaya ma kowa ba, bai yadda ba. Da haka duk abin da suka sani sai sun gaya mu. Kai daga cikin magabata idan ka duba aljami' li akhlaqir rawi wa adad sami' din nan, ya kawo abin nan, ya kawo waɗansu daga cikin malamai wanda idan sun je sun ɗauko ilimi, musamman ilimin hadisi, idan sun zo gida ba su samu wanda za su gaya ma ba, kila ba iyali kusa ba yara, sai ya je cikin dabbobin shi sai ya ce to ya kuto ma kai ku shiru ku saurara zan karanta muku maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya fara gaya musu haddathani fulan haddathani fulan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama, sai ya gaya musu hadisin annabi. Kuma sai kaga dabbobi sun yi kasake suna jin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. to wanda zai iya gaya ma dabba me kake tsammani kuma dangane da mutane wani ne ya ce to a zai bata maka shi lokaci ba bata lokaci bane kun tuna cin hadisi manzo Allah ya ce in kaga maciji a gidanka kai mishi wa'azi in kaga maciji a gidanka ka ce zaka far mishi ka kashi ce mishi kai wannan maciji ka ji tsoron Allah manzon Allah ya ce in mun ganka mu gaya maka ka ji tsoron Allah ka fita ka kama gabanka idan yake annabi ya ce ku kai mai hari masharanci to a sha'ana madabbobi wa'azi ana madabbobi wa'azi kuma ko mu ba mu gane wannan ba ana gaya mu tura wannan za su gane bature ne zai samu kare tarbiyanci karan shi sai ya aure ya aiki karan shi kasuwa sai ya gaya makaran shi magana ka zauna nan ka jira ni kaka tashi kuma ba zai tashi ba dabbobi suna jin magana in aka gaya musu magana annabi suna ji amma idan ka rasa mutanen da zaka gaya ma amma in dai da mutanen da zaka gaya ma sai ka zo gaya mutane kar ka ce to alhamdulillah ka gani yanzu na huta kajin gidanmu kwa zaka ne to wannan magabata sun yi fice akan wannan abu na ta cikin abubuwan da magabata suka yi fice akai shine tarkul mira wal jadal ba su taba yadda da jayayya da sa'insa da abin nan da mujadala da muqabala ba sa'insa da jayayya zamu yi maganar shi a cikin littafin insha Allah ta'ala zamu dan fada da bayani akai hada ayoyin Allah karu wanda yazo da aya ce to ai ga aya ta ce kaza ne ce to ai wata ayin ta ce kaza sai a hada su karu an yi hadari tsakankanin ayin Qur'ani da ayin Qur'ani sai wani yazo da hadisi sai wani yazo da wani hadisin sai a hada su karu magabata ba sa wannan magana ɗaya ce biyu ina jin sati biyu da suka gabata ai na gaya muku tafarkin malamin mu na gaskiya al-Allama bin Baz da Muhaddis al-Albani na gaya muku irin tattaunawar da suke yi bin Baz yayi bayanin sa akan halaccin zinari ga mata babu wani kaidi da ya gama bayani ya kawo bayanansa kuma shine ra'ayin jumhurin malamai shi kuma Sheikhul Albani ya saba mu wannan fahimtar da wa'in tsararrun malamai suka tafi akai bin Baz ya gama karatunsa gabaki daya ya ce alhamdulillah wannan matsalan da na gama magana akan ta dan uwanmu Sheikhul Albani yana sabanin fahimta akan ta alhamdulillah yana wurin dan shi ma je aikin haja wannan shekara ya ce bari mu bashi dama yi mana bayanin abin da yake fahimta Sheikhul Albani ya bayani shikenan da ya gama bayaninsa shikenan shiru kowa ya shiru ba wanda ya kara tankawa kuma sai aka je matsalan gaba an gama da wannan matsalan ba maganan to yanzu to malam ka kawo kaza to ai an gama magana malamai na Allah haka suke ba sa jayayya sai dai kara mu juna ido al-Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Shafi'i sun yi kwatankwacin irin wannan al-Imam Ahmad ya tafi akan cewa wanda ya bar sallan farilla har lokacin ta yafi ta kafiri ne da gangar ba ciwo ba tafiya ba wani lalura kawai mutum ya bar sallan farilla har lokacin ta yafi ta kafiri ne al-Imam Shafi'i da ya gansa ya ce an ce ka tafi akan cewa duk wanda ya bar sallan farilla kafiri ne ya ce na'am ya ce to bi mai muslim da me zai musulunta sai ce an yi salli shine ya salla in yi sallan shikenan ya musulunta al-Imam Shafi'i ya ce salatul kafiri la tasihhu ai sallan kafiri ba ta inganta aka ce fasakata shikenan sun gama wannan mas'ala an gama da wannan mas'alar Allah ya ji kan magabata to ba sai da jayayya ba sai dai kawai ka kawo bayani na gaskiya shi ma ya kawo maka abin da yake fahimta kun kun yi ittifaki falilal hamdul minna idan ba ku yi ittifaki ba kuma wannan dai akalla ya bude kofar da kowa zai je ya kara fada da yin cikin sa idan tunda kowa ana sarin yana ma Allah idan wannan ya mutu akan yana ma Allah ya mutu da wannan fahimta in ya kai matsayin mujtahidi hakanan Allah subhanahu wataala zai bashi ladan shi na ijtihadi ba shi da zuriya wurin Allah koda kuskure yi in kuma yayi daidai Allah bashi ladan ijtihadi kuma ya bashi ladan sa nemi na wannan na dace wanda yayi to haka kaida take amma ka tsaya ai ta jayayya sa'insa to magabata ba sa yin wannan kuma duk wanda ya bude mu kanshi wannan lalle sai ya fada cikin sharora da hadarora insha Allah ta'ala idan tafiya ce tafiya mun shiga cikin sharhus sunna zamu ƙara bayani akan wannan in Allah ya yarda abu na goma shine magabata kamar inda ne ishara a can farko-farko cewa suna da matsalancin kiyayewa akan ladubban ilimi. Ladubban mutum a karan kansa ya yi kamata ka rika zama kai a matsayinka na wanda zaka nemi ilimi. To magabata suna da matsalancin kiyayewa akan wannan. Al-Imam Malik wani mutum ya taba tare shi a hanya ya ce algawa ta malam ba ni hadisi ga ya mun wani hadisi daga annabi. Al-Imam Malik yayi mai dundu kusan dundu uku yayi mai ko abin da ya kamata. Ya hauje kin shi ci gaba tafiya koma gida. Ya dawo daga gona. Da ya tafi gida ya je ya kintsa, yi wanka, yi rawani, ya bulbula turare zai karantar da hadisin annabi. Ya fito ya zauna a majalisi, ya ce kafin mu fara hadisi ina wanda ya tare ni a hanya ya tambaye ni akan hadisin annabi na biyi shi ya ce algafa ta malam gani nan haje da ban gaskiya kenan kun wani dalibin ne sai ya fasi dambe da malami wallahi sai dai sai dambe sai dai sai dambe ya ce ka san abin da ya sa na biyi ka ya ce ya nuna baka san kiman annabi na dawo daga gona ina kan hanya cikin datti na gona kawai ka taimaka ce in gaya maka maganar annabi ka kusan darajar annabi sallallahu alaihi wa sallam rashin sanin darajar annabi ya sani dake ka amma duka nawa ne maka yace kaza yace to zan gaya maka hadisi daidai gurgurdan wannan adadin dukan da ne maka da ya gaya mishi hadisin sai yace to Allah gafarta mana don Allah kara mun dukan kara mun hadisa haka inda magabata suke abinda nake so a nuna nan shine inda al-Imam Malik ya dauki hadisin annabi da kima sai ya shiga wani yanayi na musamman kila kun fahimce inda kike wala ayi hal magabata suna da wannan kar ka rika sakin kanka a banza kar kuma ka rika ruwa da ilimi dole ne ka zama kana da ladabi ka san inda ya kamata ka aje kudi a cikin magabata akwai wanda suke kiran shi abkhalun nas bil hadith shine al-Amash Sulaiman bin Mihran Sulaiman bin Mihran al-Amash waɗansu mutane suka tare shi suka ce algabar ta malam ga ya mana hadisi yace ba zan fada ba a hanya suka tare shi ga ya mana hadisi yace ba zan fada ba ya fahimci ba san kiman hadisi ba suka ce wallahi sai ka ga ya mana sai yace to tunda kun yi rantsuwa to ku zaba matanin kuke so ko sanadin kuna san ga muku sanadi ne ko kun ga muku matani tunda dai kun yi rantsuwa sai na ga muku hadisi sai suka ce ka gaya mana matanin wa anta sanad mu kai ne sanadin a gurin mu amma matanin sai ka abin da nake nufi shine yana da matsalancin ladabi akan lokacin ma da zai bada hadisi bai saki kanshi kawai ba kamar irin masu hadisin tirmi kawai sai ka je ka fara kawai wa'azi kawai kai ta fadin hadisi a kawai a yana da kyau kai tsari kila an fahimci da kyau to mutum ya san ladabi duk malamin sun yi wannan bayani a cikin littattafan su idan ka duba wannan littafin da ne kafa hujja da ita da yawa al-jami' li akhlaqir rawi wa adab sami' ya kawo wannan babubbuka waɗanda suke bayani akan wannan idan ka duba tazkiratus sami' wal mutakallim ya kawo babi akan wannan idan ka duba jami'u bayanil ilmi wa fadlihi ya kawo wannan idan ka duba rihla fi talibil ilm na khatibul baghdadi ya kawo wannan idan ka duba iktida'ul ilmil amal ya kawo wannan littattafai mabambanta waɗanda suka yi bayani akan ladubban ilimi har littattafai na zamani irin su Hilyatu Talibul Ilm na Bakar Abu Zaid ya kawo wannan littattafai ne mabambanta waɗanda suka yi bayani akan ladubba da neman ilimi akan dalibi ga karan kansa dalibi ga malaminsa dalibi da littattafansa dalibi da abokan karatunsa kai har makarantan ku akwai ladubban makaranta makarantan da zaka rika karatu a ciki da gidan da zaka daga zama gidan ku duk sai da malamai suka tattauna akan ladubban su kuma duk sun tsatso wannan ne daga aikace aikacen magabatan mu na kware muna fatan Allah subhanahu wataala ya kai alkhairi da albarka ga magabatan mu na kware dan wani abu da ya kamata a ce na yi tsokaci kafin mu in tsaya a wannan babin can kamar yadda na kawo cewa abu na biyu magabata suna bin ilimi daki daki dalla dalla shine suna farawa da kananan ilimi kafin ilimi manya manya to kuma suna farawa da ilimi na ghaya na dan yi ishara akan wannan kafin ilimi na wasila akwai ulumul ghaya sai ne bayani cewa su wa'annan ilmoman su karan kansu Allah ke so ka gani to ban bada wayannan ilimin ban fade su ba sune ilimin aqida ita ce farko ilimin tauhidi da ilimin sanin qur'ani da sunna al-hafiz ibn rajab zai kawo sashin su kamin ilimin tafsiri ilimin hadisi abin nan diraya ba riwaya ba tasihi da tabi'i ba wannan wasila ce amma gane sakon maganan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki to waɗannan ilmoma sune ilmomin da suke wajibai zamu dan ƙara bayani akan su a gaba kadan insha Allah ta'ala to akwai ilmomin da kuma suke su ba wai su karan kansu ne aka shar'anta maka kanima ba amma ba za ka gane waɗancan ba sai ta hanyar su to su ma ana neman su amma ba a matakin farko ba idan da yanzu ka je gaban malami sai kasance malamin zai iya gaya maka ilimi ɗaya ne da in gaya maka abin in maka sharhin abin in maka tafsirin qur'ani da in karantar da kai ulumul qur'an shi Allah gafarta malam yi min tafsirin qur'ani sakon Allah yake so ka gane shi ulumul qur'an wannan kai malam tunda ka gane shi kenan kai kai amfani da ilimin naka kawai ga wani malami da in maka sharhin hadisi in karantar da kai 40 hadis da kuma in karanta maka wani littafi da ke bayani akan abin nan musdalul hadith wanne kafi so a algaba ta malam yi min sharhin hadisan kai ne musdalul hudina kai kuma bi ma'ana wancin ilmoman su Allah yake so ka gane su kuma waɗannan hanyoyi ne da zaka baka gane wannan da haka in ya zama ba zaka iya yinsu baki ɗaya ba to ka dauki ainihin ilmoman da su ne Allah subhanahu wataala yake so ka gane kila an fahimta wannan shine ainihin tafarkin magabatanmu a cikin al'amarin abin da ya shafi neman ilimi Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri ina ga nan zamu tsaya gobe insha Allah ta'ala sai mu ci gaba duk da kasancewa ina ga ala'ayyar gobe insha Allah ta'ala sai mu dora sai mu karanta kuma abin da shi malamin ya rubuta a littafin sa amma babban abin da nake so a maida hankali akai waɗannan abubuwa guda 10 da muka kawo wanda shine bambancin ilimin magabata in ka alakantar da shi da ilimin mutanen baya kuma riko da shi shari'a ne kuma dace ne sakin wannan tafarkin to ba a kama hanyar cin nasara a duniya ba kuma kama hanyar cin nasara a lahira ba Allah subhanahu wataala ya azurta mu da ilimi mai yawa mai amfani ya tabbatar da gadiganmu ya tsaftace mana addinin mu daga dukkan abin da yake bako a cikin sa ya kuma tsaftace mana dabi'unmu da iliminmu daga dukkan abin da yake wuce wuri ne ko kuma ci baya wurin neman shi ko aiki da shi ko kuma ya dan shi wallahu ta'ala a'ala wa a'lam to ina ga mu ba da dama minti ɗaya ko biyu a dan yi tambaya haka sai mu karkare na'am wa alaikum assalam na'am
Na shigo masallaci na samu sahun gaba ya cika amma ba sahu na baya ba fara kafa ba to na samu yaro a cikin sahun gaba to yaron da ya wuce shekara 5 zuwa kasa ba to a yanayin kai wanda yayi wajen ka shiga ba wani sai ya masa maka ba saka da yana haka yasa na samu na dan dawo yaron bayan ya shiga kuma ibin shi ya nuna mun cewa ne ya hujja ba ni da hujja ban kuma ba shi ba saboda kai kuma na da shi ne hujja ke fada mun ba saboda shi ma ba shi da shi sai ya kamata
gaskiya alhamdulillah Allah ya kara maka ilimi mai yawa mai amfani kuma nasu ya zo cewa idan ka je masallacin juma'a ko da liman na khutba zaka yi nafila amma zaka yi ta a takeicen takaitawa matakar dai cikin masallaci ne ko kuma harabin masallacin dake da alaka da masallaci amma idan sahun ya kai ga titi ko makamantan wannan to kai zaman ka kawai saboda nan ba masallaci bane ba kuma shi da hukuncin masallaci sai dai sahun da aka yi kuma yana da hukuncin sahun masallaci wannan babu wani iskali a kansa amma in cikin masallaci ne ko harabin masallacin da ke dan fara da masallaci to idan ka shiga kai nafilanka kuma kai ta a takeicin takaitawa gurgurdan yanda kake ganin liman ya kusa karkara kutubarsa in dai misali zai iya kai minti 4 5 6 to zaka iya nafila cikin minti 2 to kai nafila minti 2 sannan sai ka zauna wannan shine fi dacewa da shari'a saboda hadisi da suka zo akan hakan mas'ala ta biyu idan ka shiga masallaci sahu ya cika ka jawo wani kuyi sahu da shi da dama daga cikin malaman malikiya sun faɗi wannan waɗansu daga cikin malamai ko kuma ince malamai gabaki ɗaya ma masu abin nan ko kuma ince waɗansu daga cikin malamai suna inkarin wannan sun ce ba shi da asali a shar'anci a ce in ka shigo masallaci ka jawo wani kuyi sahu da shi malamai sun yi inkarin wannan matuƙa to zaka tsaya kai sahu kai kadai ne ko kuwa ya zaka yi anan malamai sun kaskashi biyu waɗansu daga cikin malamai da suka dauki wancan hadisi akan duk wanda ya salla a bayan sahu shi kadai annabi ce ba shi da salla wannan hadisi ne hasan ingantaccen hadisi ne duk wanda ya salla a bayan sahu shi kadai ba shi da salla ba shi da salla to da wannan sai suka kafa hujja cewa to kenan idan ka zo sahu ya cika babu wuri kuma inda zaka dan iya kukutawa ka shiga suka ce to kawai sai ka tsaya kawai ka jira ko da ko za a ga masallan ne babu wanda ya zo wannan shine abin da ya wajaba akanka bin bazna da wannan fahimta abin da ya wajaba akanka kenan sai ka tsaya baka shiga sallan ba ka jira in wani ya zo ku yi tare in wani bai zo ba har a ga masallan kannan kai sai kai naka bin bazna daga cikin wanda ke da wannan fahimta saboda wancan hadisi da suka zo suka yi tsawatar akan mutun ya salla shi kadai dan ya ce da kai salla kai kadai gara ka jira kai sallan ka ai da kai salla a bayan liman kai kadai baka da salla to gara kai sallan kai kadai kana da salla kuma Allah zai baka kikkiawar niyya ladan niyya da kuma wato ainihin ladan zuwa masallaci da dai makamantan wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce ai fattaqullaha mastata'tu duk inda Allah ya shar'anta maka wata shari'a to zaka yi fa abin da zaka iya yi da haka da ka tsaya ka rasa salla to gara ka kabbar sallan kai kadai amma ba shine zabin ka ba zabin ka shine ka samu wanda za ku yi sahu da shi to amma tunda Allah bai kawo wannan ba laifin ka bane kai kai abin da Allah ya dora maka ko sai minna daga cikin wanda ke da wannan fahimta da haka sana ganin ko kai kadai din ne ka kabbara sallah to ala ayi hal dai mas'ala ce take malamai sun samu sabani akan ta wallahu ta'ala a'ala ban da wani tarjihi akan wannan wa alaikum assalam lokacin yayi eh ai na gane ai ban gama bayanin bane to da haka ban da wani tarjihi akan wanne ne yafi wanne ne ba shine din ba kai sallan ne kai kadai a bayan sahun ko kuwa ka abin nan ka ki yin sallan ban da wani tarjihi akan wannan wallahi alam to kai abin da kai shine kaga wani yaro a sahu sai ka jawo shi to abin da muka sani shine babu wani dalili da ke nuni akan cewa an riga an tsaye da sallah sai kuma wani mamu ya zo ya tasarrufi a cikin abin da liman ya bari babu wani mamu da ke da wannan haƙin in dai liman ya gama getta mabiyansa ya juya ce Allahu akbar to duk wani mamu da ya zo ba shi da haƙin tasarrufi a cikin waɗannan mamu sai dai ko idan wani yaro ne da ke wasa wani ya je can wani ya je can wani ya je can to kaga idan yaro ya fita daga sahu yana wasa sai ka shiga ba kai ne kai tasarrufi ba yarantan shi ne ya haifar mishi da wannan kila an fahimta amma mamu ba shi da haƙƙin tasarrufi cikin abin da liman ya daidaita na farko kenan sannan na biyu kuma kana iya cire mishi yaron da ke kusa da shi sai ya kasance in masallacin kila mai yalwani yaron ya fita je ya ci gaba da wasannin shi yaron ya fada cikin wani hadari yanzu dauka ka cire shi a sahu yaro ne kila misali karami bai wayo sosai ba sai ya fita ya ci gaba da wasa yana fita sai mashin ta kabe shi ka kai ne ka sabbaba ko yaron ya je yana leƙa rijiya sai ya fada ko kuma kila kawai ya fito ya ga wani abu kawai ya ga waɗansu sun zo da dawakai sun wuce nan sai ya bi su daga nan aka nemi yaro aka rasa ka kai ne ka sabbaba da haka mutum ba shi da dalilin da zai ga wani yaro a cikin sahu ya ce bari in tsaye shi sai dai kafin a tsaye da sallah liman yana da haƙƙin da zai ce kai wannan yaro ka koma baya ko kuma wannan yaron ya koma can shi ma ba wata abin nan bane a ce wai in an zo ba a yin sahu duka yara suna baya manya suna gaba a maslahanci shine in yara aka ga suna da himma suna zuwa masallaci da wuri ba dai za a sanya su a bayan limin ba directly saboda hadisin liyaliyanni minkum ulul ahlami wan nuha masu hankali balagaggu masu ilimi su za su bi bayana to ba za a sa yaro ba to amma ga yara suna da himman zuwa masallaci sun zo masallaci sun zauna tun bayan magriba an yi karatu da su an tsaye da sallar isha'i wani ya shiga can wani ya shiga can wani ya shiga can to me ya kamata tunda manyan ba su zo ba sai da aka kira sallah duk sun labi wadanda suna can suna fira wadanda suna can kun gane to abin da yafi kamata shine sai a raba su wannan yaron ya tsaya can sai wani babba ya shiga tsakankanin su wannan ya shiga can wannan ya shiga can da wannan an karfafe su ba a tadi kokarin su ba kuma ba a maida su ba su cincirundo a wuri ɗaya su tattashuishi a masallacin da zai shigaltar da musu sallah ba wannan dai a takeicen takaitawa kenan wallahi ta'ala a'ala alam
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya rubuce ce kad asma'i miraran wa takraran min aqwali ahli al-ilm wal bid'ah. Min afwahi ahli al-bid'ah wal hawa. Yaquluna anna Muhammadan nasir al-din al-Albani ya'khudhu al-ilm min butun al-kutub. Wa lam yakun lahu shaykhun yastafidu min faydi 'anhu. Fa ma sihhatu hadha al-qawl?
To insha Allah ta'ala a tsare mana shi zama ta gaban Allah sai da sai mu tattauna kan wannan. Insha Allah ta'ala magana ce mai muhimmanci afallahu anna wa anhu wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa sallallahu alaihi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk